بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمي لا يعني لك تكرر كنا مسلم شيء، kuma malamai suna ganin shi a matsayin daya daga cikin ibadoji mafiya falala a wurin Allah subhanahu wata'ala, saboda yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin hadisul qudsi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, da Allah yake cewa kullu amal ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, cewa dukkanin ayyukan dan adam nashi ne in banda azumi, wato shi azumi na wani inji Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ni zan bada sakamakon sa. Duk da yake sauran ibadoji ma duka Allah ne yake bada sakamakon su, amma Allah ya kebance azumi a wannan waje wanda yake nuni zuwa ga falala ta musamman ga wannan ibada. Wallahu a'lam. Malamai suna fadin cewa azumi ibada ce ta ibada tarkiya ko kuma ibadatun salbiya, wato ba wani abu ne ake aikatawa ba, a'a ana barin wani abu ne da aka saba. Kamar yadda muka sani, azumi shine barin ci da sha da kuma barin mu'amala ta aure daga fitowa alfujir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada. Wannan kaga duka yana komawa ne zuwa ga barin abubuwa, ba wai aikata wasu abubuwa na musamman ba. Dan haka malamai suke kiran shi da suna ibadatun salbiya, kuma wato sirri ne tsakanin Allah da bawansa. Dan adam yana iya ya buya ya ci abinci ba wanda ya sani, amma Allah yana ganin sa. To wannan imanin da yake da Allah da kuma yadda da yake cewa bauta yake wa Allah, sune za su hana shi ya buya ya ci abinci. Azumi wata ibada ce da take wa musulmi tarbiya kan yadda zai tsara rayuwarsa. A ciki akwai tarbiya iri daban-daban, game da kula da lokaci, game da kiyaye harshe, game da kiyaye ciki da rashin bautawa dabi'a ko kuma sha'awa ta baka da kuma ta farji. Ya zama mutum yana iya kiyaye su, yana kuma iya kula da su a sirrance da kuma a sarari. Gaya mafi girma da Qur'ani ya nuna game da azumi shine fadin Allah da yake cewa la'allakum tattaqun, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, dan ku ji tsoron Allah. Kaga wannan ya nuni zuwa ga cewa tsoron Allah shine muhimmin abu da azumi ke kokarin koya wa musulmi, wato ya katange shi daga in ya zama na zai iya katanguwa daga abubuwan da suka halasta a gare shi a wajen azumi. To yana da zai samu tarbiya a zuciyarsa yadda zai iya katanguwa daga abubuwan da aka haramta masa koda a wajen azumi ne. Kaga ai cin abinci da kuma zakke wa iyalinsa, wannan abubuwan da suka halasta gare shi a wajen azumi. Sauran abubuwan da basu halasta ba, to sai ya zama su ma ya tarbiyantu da ta hanyar azumi ya tabbiyantu akan barin su. Shi zaka ga shari'a ta ƙara ƙarfafa a hani game da sauran abubuwa wanda suke munana, cewa kar a yi su musamman da azumi, irin gulma da sakin baki da batsa da cin naman mutane da ire-irensu, wanda ma bai bar su ba da ƙarya da makamantansu, to kamar bai da lada ne azumin sa, kamar yadda hadisi ya ambata. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan baya kuma ga taqwa, har ila yau azumi yana koya wa mutane godiya ga Allah, kamar yadda aka faɗi a ayar ta biyu bayan wannan aya, bayan da Allah ya ce ya allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, da ya ce ayyaman ma'dudatin faman shahida minkum shahra falyasum wa kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Abu na biyu kuma shine azumi na kokarin koya ma mutane yadda za su gode wa Allah. Ni'imomin da Allah ya ba su na abinci da iyali da walwala da sakin jiki da sauransu, yanzu sai aka hana su. To dama dabi'ar dan adam yakan gane amfanin abu ne a sa'ad da ya rasa shi. A sa'ad da yake da wannan abun baya iya sanin falalar shi a dabi'ance. Wurin da aka raba shi da shi to sai ya gane falalar sa. To wannan falalar za ta saka sai ya gode wa Allah. Idan mai wadata ne, idan mai arziki ne, wanda yake wato mai aure ne, muhsini ne, yanzu da yake wadannan abubuwan ba su samuwa gare shi. Ga abinci yana gani amma an haramta mashi tun daga fitowar ranar faduwar ta. Ga iyalinsa yana gani amma an haramta mashi mu'amala aure da ita tun daga fitowar ranar faduwar ta. To sai ya sa ya dinga wato tunanin kenan waɗanda ba su da abinci dama can su talakawa ne, suna cikin yunwa da kunci da fatara. To yaya suke ji kenan su tsawon shekara ba sa samun abinci haka? To sai ya gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya masa, sai ya fitar da haƙƙin Allah da ke cikin wannan ni'ima, haka ya gane ni'imar aure da sauran ni'imomin da ainihin wato Allah subhanahu wataala ya masa. Wallahu a'lam. Kamar yadda waɗannan ayoyi suka ambata, azumi ibada ce da al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama su ma sun kasance suna yin azumi, saboda Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum, wato kenan dukkanin al'ummomi ko kuma wasu daga cikin al'ummomi, al'ummomin musulmai wato waɗanda suka yi imani, al'ummomin da suke da tauhidi, ummumut tauhid irin al'ummomin Annabi Nuhu, Ibrahim, Musa, Isa da makamantan waɗannan annabawa alaihi wassalam ajma'in. To dukkanin su ko kuma wasu daga cikin su Allah ya ba da labari a dunkule cewa suna yin azumi, su ma an fallanta musu azumi don irin wannan manufa din. Babu bayani cikakke game da irin yadda suke yin azumi in banda wasu ɗaiɗaiwan bayanai da aka samu waɗanda suke nuni izuwa ga irin azumin Annabi Dawuda alal misali a cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanda Abdullahi dan Amr dan Aws yake ba da labarin cewa sun tattauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa yana so ya yi azumi ko dai ya dinga azumi wato tsawon rayuwarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi, ko kuma ya dinga yin azumi wato mai yawa kamar kwanaki da yawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi har dai aka gangaro zuwa ga cewa to abinda zaka dinga yi da yace zai iya yin azumi wato siyamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, yace zai iya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi fasum yawman wa aftir yawman, har yake cewa inni atiku akthara min dhalika, inni atiku akthara min dhalika, ko lafazi makamancin wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarshe yake ce mashi to fala afdala min dhalika, yace fa innahu siyamu dauda alaihi salam, ko fa inna dhalika, ko fa dhalika siyamu dauda alaihi salam, kuma annabi ya ce mashi wannan shine azumin Annabi Dawuda alaihi salam, kuma shine afdalus siyam. To kaga wannan yana nuni zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan azumin da Annabi Dawuda yake yi, shine yayi azumi yau gobe ya sha ruwa, yayi azumi yau gobe ya sha ruwa. Haka a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ila yau daga sahabi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, ya ba da labari a riwayoyi mabambanta game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya iso garin Madina bayan hijira, ya tarar da Yahudawa suna yin azumi na ranar Ashura, wanda suke yi don tunawa da ranar da Allah subhanahu wataala ya tseratar da banu Isra'ila daga Fir'auna abokin gabansu. Da haka Annabi Musa alaihi salam ya yi wannan azumi, sai kuma su ma suka kasance suna yin wannan azumi, a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ana ahqqu bi Musa minkum, nafi ku cancanta da nayi koyi da Annabi Musa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin wannan rana, kuma yayi umarni da ayi azumin wannan rana. Akwai riwayoyi da suka zo har ila yau baya ga wannan, har ila yau a cikin littafin Bukhari da Muslim, wanda suke nuni zuwa ga cewa Aisha radiyallahu anha wa an abiha ta ba da labarin cewa hatta Quraishawa suna yin azumin Ashura a jahiliya a Makka. Wannan kaga akwai iskali game da haka, kamar da malamai suke ambatawa, domin su Quraishawa maguzawa ne a jahiliya, ba al'umma ce ta tauhidi ba. Malamai suka kokarin nuna cewa ta yi ya zama suna koyi ne da Yahudawa wanda suka makwabce su, ko kuma wani abu makamancin haka. Ana iya kuma zuwa ga littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim na al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dan ganin karin bayanai game da mas'alolin da suke da alaka da azumin Ashura da ire-iren waɗannan hadisai wallahu ta'ala a'lam. Baya ga wato Annabi Dawuda da kuma labarin da aka samu game da Yahudawa cewa su ma suna azumi, har ila yau akwai labarai da suka zo a cikin wasu wato mawathiq, wasu takaddu na tarihi ko kuma wasu documents na tarihi game da wasu al'ummomi irin al'ummar Yunan ko al'ummar wato mutanen Sin China kenan da mutanen Misra na dacin, cewa su ma suna da ibadoji irin wanda suka yi kama da azumi. Amma kaga ɗan uwa mai saurare, su waɗannan al'ummomi ba su da gaskiyar al'ummar tauhidi, don haka ba za a ɗauki nasu azumin a matsayin kwatanci game da abin da wato ake kira da suna azumi, kamar yadda Allah ya ce kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ba. Wallahu ta'ala a'lam. Baya ga wannan, yana da kyau kuma mu fahimci cewa azumi yana da rukunai mabambanta. Malamai suna cewa akwai rukunai guda ainihin wato hudu game da azumi. Rukuni na farko shine niyya. Rukuni na biyu shine wato kamewa daga dukkanin abubuwan da ke karya azumi. Rukuni na uku shine tsawon zamani lokacin yin azumi. Rukuni na hudu daga cikin rukunan azumi shine shi bawa wanda zai yi azumi. Ta haka muna da an-niyya, al-imsaku anil muftirat, az-zaman da kuma as-sa'im. Idan muka ce niyya wato rukuni na farko, babu shakka mun sani cewa ibada kowace iri ce a musulunci ba ta yiwuwa sai da niyya, saboda faɗin Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimussalah wa yu'tuz zakah. Ba umurce su ba sai dai wato su bauta wa Allah, suna mai su kadaita shi da bauta, suna masu tafiya akan miƙaƙƙiyar hanya, suna masu tsayi da sallah da ba da zakka. Da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, lalle ayyuka suna gudanuwa ne tare da niyoyinsu ko binniyati tare da niyyar su. Wa innama likulli imrin ma nawa, kadai abinda kowane mutum yake samu shine abinda wannan mutumi yayi niyya. Ga wannan hadisi da cikin Bukhari da Muslim, yana nuni zuwa ga cewa ibada ba ta tabbata a matsayin ibada sai inda niyya aka yi ta. Ma'ana da mutum zai wuni tsawon wuni bai ci abinci ba, amma ba da niyya azumi ba, to ba shi da ladan azumi. Kamar yadda da mutum zai kwana yana ainihin wato da mutum zai tsaya yana sallah, ko kuma muqaddara alal misali wajen alula, mutum ya zo diya wanke gabobin alula, amma shi yana yi ne da niyyar kwaskwarima, to wannan ba za ta tsaya mishi matsayin alula ba. Don haka dole sai da niyya, ma'ana ya kudirce tun cikin dare kafin fitowar alfijir cewa gobe in Allah ya kai mu ina da niyyar yin azumi. Azumin nan na farilla ne saboda Ramadana, ko na nafila ne saboda kaza saboda kaza. Mutum ya kwana a cikin zuciyarsa da wannan kudirin, ita ake nufi da niyya. Sharadi a rukuni na biyu shine barin abubuwa waɗanda ke karya azumi. Abubuwan ke karya azumi wanda insha Allah za mu zo mu yi magana a kansu a nan gaba, daga cikinsu akwai cin abinci da shan abin sha da kuma tarayya ta kwanciya aure da matar aure, wa gai da kuma wasunsu waɗanda ba waɗannan ba, waɗanda za a zo a yi magana a kansu a nan gaba. Nan muna so ne insha Allah kawai mu bayyana rukunai ɗin guda huɗu. Rukuni na uku shine lokaci. Wajibi ne akan mai azumi ya kame daga amfanuwa ko mu'amala da abubuwan da ke karya azumi tun daga fitowar alfijir na alfajr as-sadiq kenan zuwa faduwar rana, saboda fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl, kuma ku ci ku sha har sai farin al-fajr ya bayyana daga bakin al-fajr, sa'annan sai ku cika azumunku har zuwa dare. Shi kuma rukuni na hudu shine wato musulmi baligi alqadiru ala saumi, kamar yadda suke cewa wanda zai iya yin azumi alkhali min almawani wanda ya tsiraitu daga abubuwan da ke hana azumi ya zama musulmi ne a sa'ad da zai niyya ya zama ya balaga wanda shari'a ta hau kansa ta hanyar wato balaga da aka sani a shar'anci ya kuma zama cewa ya kubuta da dukkan wani abu da ke iya hana azumi wato kamar tafiya kamar rashin lafiya kamar mace wacce take halin jini na al'ada na wata-wata ko mace wacce take cikin halin jini na haihuwa wannan sa daga cikin mawani'u wadanda suke iya hana mutum azumi a wannan kenan idan muka sake duban ta wani bangare ya kuma masu albarka shine zamu iya yana da kyau wato mu kokarin mu bayyana yaya akai wani dalilai ne suka zo suka bayyana azumi ko suka maida azumi ya zama ibada domin dukkanin ibada musulmi baya yin ta sai da dalili sai ya san dalilin da yasa aka ce yi kuna nufin dalili anan umarni daga Allah subhanahu wataala ko umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka zamu kasa wannan bangare zuwa kashi uku ko hudu na farko dalilai daga cikin alqur'ani mai girma dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai daga cikin ijma'in malaman musulunci da kuma dalilai na hankali wanda suka sa azumi ya wajaba dalili na farko sune dalilan shari'a waɗanda suke cikin alqur'ani fadan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ambata a baya fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrul lahu wa an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولنن ايوي دكي cikin سوره البقره daga aya ta 183 zuwa 185 sune asalin hujja dalili a cikin alqur'ani qarara game da wajibci da farlancin ibadar azumi fadan Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku azumi Allah subhanahu wataala ya wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka wajabta azumi akan wadanda suka gabace ku dan in an yi muku haka to ana fata ya zama wannan ya zama dalilin da za ku ji tsoron Allah ayyaman ma'dudatin wasu ƴan kwanaki ne yake diddigakku kwanaki 29 ne kai 9 ne kai ko 30 a cikin shekara faman kana minkum mariban aw ala safarin wanda duk ya kasance daga cikin ku yana halin rashin lafiya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ana qaddara fa aftara sai ya sharuwa fa'iddatu to sai ya rama min ayyamin ukhra aw sukwanaki daban wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sa'annan wadanda suke yin azumi da kyar wadanda suke shan wahala wajen yin azumi saboda laruri kamar mace mai shayarwa kamar wato tsoho wanda yake ya riga yayi shekaru da yawa kamar mutumin da yake ya kama da wata cuta wata zan mishi muzmiya kamar wanda ciwo irin na ulcer ya riga ya rauna tashi baya iya jure yunwa wallahi yace fa fidyatun sai su dinga yin fansa wato su fanshi kansu daga wannan azumi da suka kasa daga wato abinda ake bin su na bashin azumi da suka kasa sai su fanshi kansu fansar da ta kasance ta'amu miskin ciyar da matalauci faman tatawwa'a khayran wanda duk ya ƙara wani abu wanda yake tadawwi ne wanda ba a daura masa ba ya ƙara wani abu da ba a daura masa ba dan ganin da masa wato ya kasance da abin da aka daura mishi shine yin azumi amma kuma bayan ya gama azumin kuma yayi nafilfili ko kuma wajen ciyarwa ya ƙara fiye da abin da aka daura masa na wajibi fa huwa khairul lahu wannan azumi da yana nafila to alkhairi ne gare sa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu da dai za ku yi kokari ku yi azumi ma'ana ku matafiya da ku marasa lafiya in dai za ku iya ku yi tare da mutane za mu zo insha Allah a gaba mai tattauna a gurguje akan wato me yafi dacewa game da abin da ya kamata mara lafiya yi ko kuma shi matafi shan ruwa ko azumi wannan anan kawai muna kokarin bayyana dalilan da suka zo ne don nuna wajibcin azumi in kuntum ta'lamuna da a ce kun san irin ladan da ke cikin yin ibadar azumi a Ramadana to da za ku fi yin kokari ku dage ku yi azumi fiye da ku ce bari ku sha ruwa kwarama daga baya matukar dai za ku iya Allah ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnasi alquranin nan shari'a ne ga mutane wa bayyinatin da bayane dalla dalla ila alhuda wal furqa na daga shari'a da kuma bambance tsakanin gaskiya da ƙarya famin shahida minkum ash-shahr wanda duk ya halarci watan kwanakin watan ya zama sirriske shi yana mazaunin gida da hankalinsa da lafiyarsa da ƙaƙarsa ta lafiya falyasumhu Allah ya ce to ya azumce shi to wannan umarnin da Allah ya ce falyasumhu a ka'ida ta ainihin usulul fiqhi shine umarni na wajibi wanda yazo ya nuna wajibcin azumi wa man kana maridan aw ala safarin Allah ya ƙara maimaitawa yace wanda ko yake harin rashin lafiya aw ala safarin ko yake halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a wasu kwanaki yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana so ya sassauta muku baya so ku shiga cikin kunci wannan ka'ida ce amma game da shari'ar musulunci al-yusr sannan kuma ka'ida ce ta musamman game da ibadar azumi cewa ana kirdadan abin da zai zama mai sauki ga bawan Allah walitukmilul iddata kuma Allah yana umarnin ku wajibi akan ku lalle ku cike wannan lissafi ma'ana kai azumi guda 8 a cikin Ramadan to ana binka 21 ko 22 gwargwadon abin da ya kama a wannan shekara walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma lalle ku dinga girmama Allah kuna masa kabbara akan abin da ya shiryatar da ku wala allakum tashkurun kuma dan ku godewa Allah wannan ayoyi sune suka zo dan nuna bayani akan wajibcin azumi daga cikin alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai hadisi da suka zo mabambanta waɗanda suka yi bayani akan farlancin azumi daga ciki akwai hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan tarako guda biyar daga cikin su akwai shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akwai kalmar shahada shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bawan Allah ne kuma manzonsa ne wa anna muqimus salah da kuma tsayi da sallah shine rukuni na biyu wa ita'iz zakah da kuma bayar da zakka shine rukuni na uku wa sawmi ramadana da azumin watan ramadana shine rukuni na hudu shine mahallin shahid na wannan magana ta mu wa hajji baitillahi alharami liman istata'a ilayhi sabila sai rukuni na biyar shine ziyarar dakin Allah mai alfarma ga wanda ya samu ikon zuwa dan yin aikin haji har ila yau akwai riwaya wadda Talhatu dan Ubaidillah yake bada labarin cewa wani mutumin kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yadda yake fada cewa anna arabiyan ja'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa'irar ra's ya zo da kanshi mutsu-mutsu kamar alamar datti ko kuma rashin tsafta ko nisan tafiya da yayi yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah akhbirni ma za faradallahu alayya min as-salah ya Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin abinda Allah ya farlanta mana na sallah manzon Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi as-salawatul khams illa an tatawwa shay'an salloli biyar sai in ka ga da muka kara wani abu na tatawi wannan mutumin ya ce ala akhbirni bima faradallahu alaihi min as-siyam ka bani labarin abinda Allah ya farlanta mana na azumi. Manzo Allah ya ce mishi shahru ramadan, watan ramadan ne. Qala hal alayya ghaira, shin akwai wani wanda ko wani abin wanda ba ramadan ba da ya zama wajibi a kaina na azumi? Qala manzo Allah ya ce mishi la illa an tatawwa shay'an, a babu wani abu wajibi akan ka, babu wani abu da ya farlanta akan ka sai in ka ga dama ka kara. Haka dai ya ci gaba da tambaya cewa faɗa mishi abin da ya zama wajibi game da zakka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai cewa wajibin shi game da zakka shine kaza. Daga aka gama bashi labari sai yake cewa wallazi akramaka, na rantse da Allah ubangijin da ya girmama ka ya kai annabawa sallallahu alaihi wasallam, la atatawwa'u shay'an, ni dai bazan ƙara komai ba, wala anqusu mimma faradallahu alayya shay'an, kuma bazan rage komai daga abin da Allah ya faranta mani ba. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aflaha in sadaqa, a wata riwaya kuma yace dakhala aljannata in sadaqa, inda gaskiya ya faɗa to ya tsira, ko kuma inda gaskiya ya faɗa to dan aljanna ne. Haka Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta wannan hadisi da wasu malamai. Kaga wannan yana nuni zuwa ga farlancin azumin Ramadan. Haka Imam ainihin wato al-Bukhari da Muslim har ila yau sarwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Kaga cewa da akai kuyi azumi to shi ma umarni ne. Haka har ila yau daga sahabi Abu Huraira kamar da yake cikin Bukhari da Muslim cikin wani dogon hadisi na Jibril wanda aka sani, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jibiru aza jibrilu atakum ko ja'akum yu'allimukum dinakum. Wannan hadisi da jibril yazo ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina kafafunsa da kafafunsa, yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi wanda daga cikin tambayoyin ya tambaye shi mal islam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-islamu an ta'budallaha wa la tushrika bihi shay'a wa tuqimus salata al-maktuba wa tu'addi az-zakata al-mafruda wa tusuma ramadan, cewa musulunci shine ka bautawa Allah shi kadai babu shirka, sannan ka tsaya da sallah ta wajibi, sannan ka bada zakka dukiyarka, sannan kuma kai azumin Ramadan. Wadannan suna daga cikin hadisai wadanda suka zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mai inganci don bayani akan farlancin azumi. Har ila yau malamai suna bayani akan wato abin nan dalili na ijma'i wajen farlancin azumi, kamar da al-Mughni mai al-Mughni ibn Qudama kenan yake ambata da shi da malamin littafin Mughni al-Muhtaj da wasu malamai, cewa al'umman musulmai gaba daya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin da su waɗannan malaman suke rubuce-rubuce, kuma har zuwa wannan zamani namu cikin karni na 15 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gaba ɗaya malaman al'umman musulunci sun yi ijma'i akan cewa azumi rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci, kuma azumi wani abu ne wato wata ibada ce wadda fil jumla ad-dumla ce ma'lumun ne min addini bid-darura, abu ne wanda dole ne kowa ya san shi, babu wanda zai iya ƙaryata samuwarsa ko ya iya ƙaryata kasancewarsa cikin shari'a. Don haka akai ijma'i akan tabbatar da shi da kuma ganin cewa duk wanda ya inkarin wato wajabcin azumi to babu shakka akan kafircin wannan mutumi, kamar yadda malaman suka faɗa. Allah ka tsare mu. Idan muka dawo a hankalce, malamai har ila yau sun yi kokarin fitar da wasu hikimomi wanda a hankalce suke nuni zuwa ga farlancin azumi, kamar cewarsu cewa shi azumi hanya ce da take wato wasila ce ila shukrin ni'ma, hanya ce da za a bi wajen gode ma ni'imar Allah da zan iya yi wa zuciya tazkiya, tsarkake zuciya daga abinci da abin sha da tarayya da mata, wanda kuma waɗannan abubuwa sa daga cikin ni'imomi waɗanda ɗan adam yake morarsu a rayuwarsa. To kamar yadda muka ambata a baya, ni'imar da mutum bai taɓa rabuwa da ita ba baya sanin darajarta. To rabuwa da su din nan zai sa sai mutum ya dawo cikin hayyacinsa ya gane fa ni'ima ce wannan abin da aka hana shi yayi, sai ya godewa Allah. Don haka wannan yana nuni zuwa ga tunda kuma godewa Allah wajibi ne, to abin da za a bi zuwa ga godewa Allah suka ce shi ma wajibi ne. Sannan har ila yau kamar da muka ambata, shi azumi wasila ce zuwa ga takwa, saboda iya hana zuciya da iya hana rai daga abin da yake ya halasa, sai ya jaka zuwa ga hanata daga abin da ya haramta. Sannan azumi yana zama wato hanyar kariya sha'awa, sha'awar ci da sha da sha'awar tarayya da mata, kamar da Laraba suke faɗa a cikin karin magana cewa innan nafsa idza shabi'at tamannat wa idza ja'at imtana'at. Walle ita zuciya ko rai idza shabi'at idan ta koshi tamannat sai ta buri ta neman abubuwan da zata wato zubar da wannan energy, zata saryar da energy nan da ta samu da walwala a kansu. Idan ko ta ji yunwa to imtana'at sai kuma ta kame. Shi yasa a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shababi man istata minkum alba'ata falyatazawwaj, sai yake cewa wanda ko ya kasa ba zai iya ba, ba shi da wadata, fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun, azumi yana zame mishi linzami wanda zai dinga jin shi, yana hana shi azarbabi. Wallahu ta'ala alam. To baya ga wannan ƴan uwa masu albarka, za mu dan yi magana a takeice game da su wane ne azumi ya wajaba a kansu. Ala man yajibu sawm, wane ne mutumin da azumi ya wajaba a kansu? Azumi ibada azumin ramadana tana wajaba ne akan kullu muslimin baligin aqilin muqimin kullu muslimin baligin aqilin muqimin qadirin khalin min almawali, haka malamai suka ce. Wato musulmi wanda yake baligi mai hankali, wanda yake mazaunin gida, wanda kuma zai iya yin azumin sannan ya kubuta daga duk wani abu mai hana azumi. A gare da aka faɗi musulmi, to kafiri azumi baya hawa kanshi har sai in ya musulunta. Daga sa'ad da ya musulunta ne azumi ya hawa kanshi, ma'ana ko da ya musulunta da rana, to daga kan ranan nan sa'ad da ya ansa kalmar shahada, daga nan zai ci gaba da yin azumi, ba abin shi komai a baya. Saboda fadan Allah da yake cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, kace da waɗanda suka yi imani, waɗanda suka kafirta, in yantahu da za su bar kafircin su musulunta, yughfar lahum ma qad salaf, to sai a kankare musu abin da ya gabata. Sannan baya ga musulmi sai kuma baligi, saboda yaro azumi bai hawa kanshi ba, sai dai ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai suna koya ma ƴaƴansu azumi, ma'ana daga sa'ad da yaro ya zama mayyizi zai iya jura yunwa, zai iya gane cewa ibada ake yi, to babu laifi a koya musu azumi, su dauki azumi tare da baligai, su yi observing wannan ka'ida ta dabi'a ta ibada. Sahabiya tana ba da labarin cewa sukan koya ma ƴaƴansu azumi, har ma su dinga idan yaran suna kuka sa so su ci abinci ne, kuma ba su abinci sai a dinga ba su yar baby din ta shagaltar da hankalinsu har zuwa faduwar rana. Dan haka yaro ba zai azumi da sunan wajibci ba sai ya balaga. Hanyoyin balaga akwai zubar maniyyi ta fuskar mafarki ko makamancinsa, ko kuma bayyanar wato gashi a mara, fitar gashin mara, ko kuma cikar shekara 15 ga zance wanda yake mafi samun yaduwa da shahara tsakankanin malami, wannan ga ɗana miji kenan. Ita kuma ƴa mace akan ƙara baya ga waɗannan abubuwan, ana ƙarawa da wato fara haila. Idan ta fara haila to ko kuma ta yi ɗaya daga cikin waɗancan, to ana ɗauka akan cewa ta balaga ne, ko kuma wasu abubuwa makamancin waɗannan. Wallahu a'lam. Da zaran wannan balaga ta faru, azumi yanzu ya zama wajibi ne akan waɗannan matasa. Sannan da aka ce kuma aqil, to kaga banda mahaukaci kenan, domin shi mahaukaci an ɗauke alƙalami daga barinsa, kamar yadda hadisi yake cewa rufi'atul aqlamu an salasin, an ɗauke alƙalami, wato ba a rubutun lada ko zunubi ga ɗaya daga cikin mutane uku. Don haka mahaukaci ko ya yi azumi, wannan azumi ba shi da baya zama ibada. Amma malamai suna faɗin cewa idan mutum ya kasance yana yin hawkawar take tana zuwa tana dawowa, wani lokaci kan samu siju a kwakwalwarsa, sai zama bai da hankali na ɗan awoyi ko kwanaki, to a sa'ad da bai da wannan hankalin a lokacin babu azumi. Idan kuma hankalin shi ya dawo, to a sa'ad da hankalin shi ya dawo, to akwai azumi a kan shi, amma ba zai rama abin da ya faru na shan azumi a lokacin da haukar ta kama shi ba. Wannan ita ce magana mafi inganci a gun malamai. Wallahu a'lam. Za mu yi magana a kan ta a gaba kaɗan insha Allah. Sannan da ya ce muqim, wato mutumin da yake mazaunin gida, to kaga anan kuma za a cire matafi, wanda shi an bashi za'i tsakanin yin azumi da cin abinci. Kuma abin da yace da yake malamai sun yi dogayen maganganu game da menene yafi dacewa ga matafi. Wasu suna ganin kamar malikiya suna ganin yafi falala ya azumi. Akwai kuma wanda suka wuce makadi da rawa sun yi zahiriya wanda suke ganin ko yayi azumin ma babu. Wanda wannan magana ce ba daidai ba wallahu alam. Amma abin da yafi shine ya zabi al-aisar alayhi kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa cewa shi mai azumi tunda an ce ba da ce ta sauki to wanda yaga zai iya yi tare da mutane a cikin Ramadan ko da yana halin tafiya to yin shi shi yafi saboda wa anta subu khairul lakum wanda kuma yaga ba zai iya yi ba a cikin Ramadan saboda mashakka saboda kunci na tafiya shi kuma nan sai ya aiki da laysa minal birri as-siyamu fi safari ba shi daga cikin biyayya Allah yin azumi a halin tafiya kowanne yana da abin da ya kamata ya dauka kenan shi yasa sahabbai suka kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Bukhari ya rawaito cewa sukan yi tafiya wasu na cin abinci wasu na azumi masu azumi ba sa kallon masu cin abinci a matsayin ragagi masu cin abinci ba sa kallon masu azumi a matsayin masu zafin kan addini kuma har aka ji wani waje aka tsaya za a yada zango masu azumi duk sun gaji sun kasa motsi kwata kwata saboda azumi ya buge su ga rana ga yunwa ga tafiya sai waɗanda suke masu shan ruwa sune suka miƙe suka yi parking din raƙuma suka daddaure su suka kafa rumfuna da tantuna suka gaggyara ko ina suka yi ayyuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahabal muftiruna bil ajr masu shan ruwa sun tafi da dukkan ladan da aka ya danganta ne sannan kuma an samu wani wanda shi kuma ya azumi yana halin tafiya sai yunwa ta kama shi har ya fadi ya suma da aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yake cewa laysa minal birri siyamu fi shahr fi siyamu fi safar ba shi daga cikin wato biyayyar Allah yin azumi a halin tafiya ma'ana ga wanda ba zai iya ba kenan sannan wani shi kuma zai ga cewa yafi gane waye a cikin mutane watan Ramadana saboda in shi kadai ne daga baya zai mishi wahala yace kowa na cin abinci shi kuma yana yin azumi baya ga kuma cewa shi watan Ramadana yana da falala ta musamman wacce ba ta samuwa irin ta keke da keke a wajen Ramadana saboda shi Ramadana watan alqur'ani ne watan tuba ne watan gafara ne watan kofin alkhairi ne wata ne mai falala wannan falalolin duka ba za su samu ba a wajen Ramadana sannan ga mutumin da yake wato baya yin azumi akwai maganganu game da cewa shin ko zai dinga fitowa wanda yake cikin uzuri bai yin azumi ko zai dinga fitowa yana cin abinci mutane suna ganin shi alhalin suna azumi magana wadda tafi dacewa da qawaid na shari'a shine ba daidai bane ya dinga fitowa cikin mutane yana cin abinci da takama cewa ai shi shari'a ita ta bashi damar ya sha ruwa sai in ya zama mashi larura dole ba yadda ya iya amma hakanan kawai dan ne ya dinga musu kwalele ko ta da zauna tsaye ko nuna gadara da isa to wannan bai dace ba wallahu ta'ala a'lam to baya ga wato wanda yake muqim wato mazaunin gida sai kuma aka ce wanda yake qadir wanda zai iya to kaga an cire wanda ba zai iya ba kenan wato wanda raunin rashin lafiya ko raunin shekaru da tsufa suka hana shi azumi to waɗannan bai azumi ya fada a kansu wanda yake mara lafiya to zai rama daga baya wanda yake kuma tsufa ne shekaru ne suka hana shi to idan ba zai iya ramawa ba to sai ya dinga ciyar da wato mabukaci miskini kullun gurgudan wato maimakon kowane azumi sannan akwai mawani wanda suke hana yin azumi sune jinin haila da jinin nufasi jinin haila shine jinin mata da aka sani wanda yake zuwa musu duk wata ga al'ada sai kuma jini wanda yake zuwa tare da haihuwa wanda kwanakin sa shine kwana 40 bayan kwana 40 ko kuma wani lokaci ma kafin kwana 40 yakan dauke wallahi alam malamai sai kokarin su gano hikima wanda ta sa aka hana mace mai azumi mai haila da mai yin nifasi yin azumi wanda wasu malamai kamar Imamul Haramaini da makamantan su cewa suka kai ba a gano wace ce hikimar ba abinda ake fata kawai musulmi ya bi abu na farko shine tunda dai Allah ne yace ai haka manzon Allah ne yace ai haka sallallahu alaihi wasallama to kai a matsayin ka na musulmi mumini karba kawai shine naka saboda fadan Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Idan kai mu'mini ne ko ke mu'mina ce, to ba dabi'an mu'mine bane cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hukunta wani abu a ce kai kuma kana da zabi koma bayan wannan umarni nasu, wannan baya nuni zuwa ga siffa ta imani. Don haka aslan karba kawai za a yi. To kuma sannan baya ga an karba, in aka fahimci hikimar cikin makasid shari'a, to wannan kuma yana sa a ƙara nutsuwa. Daga cikin mangan da Ibn Taymiyyah yayi a cikin Majmu'ul Fatawa, maganganun a dunkule duk da yake dogaye ne suna nuni zuwa ga cewa an musu rukhsa ne saboda sauki, saboda fitar jini da ke fita daga jikinsu yana ƙara musu rauni. To haka ce kuma ba za su ci abinci ba, to za su yi rauni da yawa. To kuma Allah baya son ibada wadda za ta yi raunata mutum. Shi yasa aka hana mai azumi ya ƙaƙaro amai. Mun ya ƙaƙaro amai zai zama ya fitar da abin da ke cikin bakin cikin cikinsa, wanda zai sa cikinsa ya zama ya koma fanko babu komai. Amma abubuwan da ke fita daga wato mafita biyu, fitsari da kashi, kaga su waɗannan koda sun fita a bisa al'ada ba sa saka jin yunwa, ba sa ƙara rauni. Saɓanin amai, idan mutum ya aman abincin da ya ci da gangan ya amai da shi zai ji yana jin yunwa. Amma su ko bayan gida da fitsari, to wannan wani waste ne, wani bola ne, datti ne wanda ake fitar da shi, wanda jiki ke fitar da shi daga bayan ya cira asalin abu mai amfani. Haka shi sa fitsari da bayan gida ba sa karya azumi. Haka fitar maniyyi a bacci, ga wanda ya bacci ya yi mafarki bai karya azumi. Amma fitar maniyyi ta hanyar jin daɗi kamar istimna'i, ko kuma kamar wanda ya rungumace har ya fitar da maniyyi, to wannan shi yana karya azumi saboda ya zo tare da sha'awa. To a taƙaice da haka, shi jinin haila da jinin nifasi fitarsa yana sanya mace ta zama tana zubar da wani madda, wani abu da ke da amfani a jikinta, wanda in bata ci abinci ba bayan zubar jinin za ta iya samun rauni, za ta iya samun kasala mai yawa, za ta iya samun wato galabaita. Don haka aka ce kar ta yi azumi. Ba wai don asali azumi yana da alaƙa da tsarkin jiki ba, kamar yadda sallah take da alaƙa da tsarkin jiki. Don haka kaga ai mai haila ba ta yin sallah, ba ta yin dawafi, kuma ba ta rama sallah, amma tana rama azumi, saboda shi azumi an ce kar ta yi ne don aslan ita ma ta samu sauki, kamar yadda aka ba da damar sauki ga mai tafiya da maras lafiya. Haka dai malaman suka ambata, wallahu ta'ala a'lam. To sai dangane da wato lokacin yin azumi, fatratus sawm, nan kamar yadda Qur'ani ya ambata, lokacin yin azumi shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana. Duk abin da aka ce ka ayi a wannan tsawon rana ne aka hana yi, amma ana iya yi da daddare, ana iya cin abinci, ana iya yin dukkan sauran da suka halasta. Saboda hadisi kuma ya zo har ila yau a cikin sahih Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im. Idan dare ya bullo ta nan, ma'ana ta inda dare yake bullowa, kamar yanzu anan sai mu ce daga yamma kenan ko daga gabas, wa adbara wato daga gabas kenan, wa adbara an-naharu min hahuna, shi kuma wato rana ko wuni ta bada baya ta yamma kenan anan kasashen mu, faqad aftara as-sa'im, to hakika mai azumi ya sha ruwa, ko ya ɗibi ruwa ya sha, ko ba ya ɗibi ruwa ya sha ba, lokacin shan azumi ya yi. Haka daga nan sai a yi buɗe baki. Za mu zo mu ji insha Allah azkar waɗanda ake yi a lokacin shan buɗe baki da addu'a da makamantansu. To da can a farkon musulunci ya kasance cewa akan ci abinci ne kawai sa'ad da aka yi buɗe baki kafin a kwanta dare, ko kuma a zakewa mata kafin a kwanta a yi bacci. Idan aka kwanta aka yi bacci bai halasta a sake cin komai ba sai kuma gobe bayan rana ta fadi. Ya zo a cikin hadisin Barau dan Azib Allah ya kara masa yadda, wanda yake cikin littafin Al-Imam Al-Bukhari a cikin sahih dinsa, cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a da a farkon al'amari, idan ɗayansu yayi azumi, idan lokacin shan ruwa yayi, idan ya kuskure ya bacci, ba zai ƙara cin komai a wannan wunin ba har sai gobe in yamma ta yi. sai aka samu wani mutum mai suna Qais ibn Sarima al-Ansari wanda yayi azumi kuma lokacin shan ruwa yayi ya zo gida gun matarsa kuma bai aiko da abinci ba amma sai tambaye ta ko akwai wani abu a wajenki tace to babu dai amma dai walakin antaliqu fa atluba laka bari in je in nemo maka ta tafi nemo abinci to wannan bawan Allah yayi aiki ne na ƙarfi ya wahala jikin shi yayi rauni daka kawai yana kishingida kafin ta zo kawai sai ta tara barci ya dauke shi tana zuwa ta ganshi tace shikenan ka samu matsala haka ya ci gaba da barci har zuwa washegari da rana kuma yaje yana aiki na ƙarfi da yaje yana cikin aiki na ƙarfi kawai sai ya suma sai ya fadi suma to shine sai aka saukar da aya fadan Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum litasiyami arrafasu ila nisa'ikum an halasta muku a cikin daren azumi arrafasu ila nisa'ikum zakiwa matanku to in ya zama zakiwa mata ya halasta to haka sauran abubuwa ma akwai wata magana ma da ke nuni zuwa ga cewa sababin wannan sauka wannan aya shine saboda wasu sukan zagaya da daddare din suna dan yin wasu abubuwa domin da idan aka fara azumi to babu bai halasta a jiwa mata ba kwata kwata tsawon wannan wata to sai aka samu kamar da Zainab Umar ya ba da labari radiyallahu anhu to mutane suna dan leƙawa gun matan su haka suna dan yin satan fage to shine Allah ya saukar da wannan aya fa farihu biha farahan shadida sai suka yi farin ciki mai dadi mai tsanani game da wannan aya hakanan kuma sai aka sake saukar da fadan Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr ku ci ku sha har sai alfijir ya bayyana muku to an samu wani sahabi shi ma da yayi wata fassara wadda take ba daidai ba shine ya sa igiya guda biyu da fara da baka a kasan gadansa a kasan filo dinsa da tunanin wai sai ya iya bambance tsakankanin su sa'annan ya kamata ya bar cin abinci to shine sai Allah ya saukar da minal fajr aka karasa ayar cewa sai na alfijir ake nuni dan haka azumi kamar yadda Ibn Qudama yake faɗa a cikin Muguni an shar'anta shi ne a fara shi daga kiran sallah wanda yake na biyu na alfijir kenan har zuwa faduwar rana wato sai rana ta fadi koda kuwa gari da sauran haske amma in ya zama tukulmar rana ta fadi to azumi ya kare wannan saboda yadda aka alakanta azumin da sassauci da sauki dan ya zama cewa mutum ya iya yi dan adam zai iya yin wannan abu ba abu ne da zai gagare shi ba to akwai mutanen da suke rayuwa a wasu kasashe duk da yake ba za mu tsawaita zance a kansu ba waɗanda suke kaman mutanen da suke rayuwa a wasu lunguna a duniya kaman abin da yake cewa South Pole da North Pole South Pole wato al-qutbu abin nan kenan junubi ko kuma al-qutbu shimali shine North Pole wato gefen duniya ba kaga su mutanen da suke al-qutbu shimali wato North Pole to suna da rana mai tsawo suna da dare mai tsawo wanda suke shimali yes su kuma al-qutbu junubi suna da wuni mai tsawo akan samu wuni ye watanni ba tare da dare yayi ba wannan ci kuma sukan samu dare ye watanni ba tare da ta yi ba to waɗannan su ne malamai suke magana akan cewa za su kaddara ko za su yi lissafi daga ruwan da suke kusa da su ko za su yi lissafi da asalin inda aka saukar da shari'a shine Makka da Madina akwai dai maganganu kala daban-daban zaka iya samun bayani akan su a cikin tafin tafsirul manar da wasu littafai makamantan su sai kuma garuruwan da suke in dai ana tsawon rana akwai garuruwan da ake yin tsawon rana amma akwai dare in dai ana samun dare after a cikin kowane 24 hours wato a cikin kwana guda ana samun dare to wajibi ne sai azumi akwai garuruwan da misali wani lokaci da aka shiga lokacin bazara kamar kasashen turawa sai zama ana yin wuni na awa 20 dare kuma na awa 4 to waɗannan azumin su ya zama awa 20 kenan kuma insha Allah da gurgurdan karuwan wannan kwane wannan awani ladan su ne ke karuwa kamar da kuma ana iya juyawa a kasashe irin Scotland da sauran kasashen UK wata rana sai kaga an juya kuma sai azumin ya koma awa 8 awa 7 kuma kamar ta haka sai kuma sauran dare to da haka Qur'ani sai ya ambaci kaida amma cewa daga fitowar rana zuwa faduwar ta da haka za su ci gaba da yin azumin su ba tare da sun ki saboda wai ko kuma su rage awoyin wai saboda rana ta yi tsawo ba matakar akwai rana tana fitowa tana faduwa za su gaba da amfani da ita wajen yin azumin su ba za su rage ko su kara daga faduwar ta ko fitowar ta ba wallahi ta'ala a'lam majalla magana ta gaba ayyan uwa masu albarka shine bayani akan falalar azumi falalar dake cikin azumi ibadar azumi azumi kamar yadda muka ambata ayyan uwa masu albarka wata makaranta ce ta tarbiyya ga musulmi domin ya miƙe wajen yin ayyuka nagari wanda zai yi su da jikinsa wanda zai yi su da dukiyarsa wanda zai yi su da taimakon ƴan uwansa da nuna ma mutane ayyukan alkhairi da kuma kame bakinsa da kame gabobinsa daga cutar da mutane ba tare da kuma neman wani abu na bukata a gun mutane ba dan haka azumin ma har wasu suke cewa daga cikin malamai suke cewa babu riya a cikinsa domin abu ne boyayye sannan ya zama ya nisanci duk wasu barna shi bawa mai azumi kuma ya nisanci nufin barna ya nisanci wato cututtuka ya kuma kusanci Allah ubangiji subhanahu wataala dan haka Allah subhanahu wataala yake gafarta zunubai yake daga darajar masu ibadar azumi yake kuma ji da su yana ware musu abubuwa da dama nasu na musamman hadisi sun zo mabambanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda suke nuni zuwa ga falalar azumi daga ciki akwai hadisin da al-imamu ainihin wato al-bukhari da muslim suka ruwaito rahmatullahi alaihima daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana cewa as-siyamu jannatun fa idza kana yawma sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتل أو شاتم فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى أزمي كركواني asiya wannan hadisi ya daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi garkuwa ne wato kariya ce ga bawa musulmi wanda yake wannan ibada fa idza kana yawma sawmi ahadikum idan ɗayan ku yana cikin halin azumi randa ɗayan ku yake azumi fala yarfaf kada yayi kwarkwasa kada yayi barna ta kwarkwasa ko kuma suna cewa kar ya tara da iyalinsa wala yajhal kada yayi wauta kada ya saki baki kada yayi abu wanda yake na Allah wadare wa idan ruqun qatala ko da wani mutum ya nemi ya fada da kai ko ya auka maka da fada au shatama ko ya zabga mashi zagi wato yayi masa ashariya yayi masa fatanci fa yaqul inni sa'imun marratayn to yace ni mai azumi ni ina azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah ubangiji wanda raina yake hannunsa bashin da ke tashi daga bakin mamaci ya fi falala a wurin Allah ya fi tsarki ya fi dadi a wurin Allah fiye da turaren almiski Imam Ibn Qayyim Jauziyya yayi bayani dalla-dalla akan wannan abin nan kwatanci yace mutum ne ya bar abincin shi da abin shan shi ya guje ma abincinsa da abin shan sa da sha'awarsa ta yamace dan ni Allah inji Allah subhanahu wataala Allah yace azumi nawa ne kuma ni ne nake sakawa akan azumi abu guda ɗaya na kirki ina ninka shi mafi karanci da goma wannan hadisi zamu lura cewa a cikin sa akwai lafaza wanda suke lafaza ne na hadith nabawi ko kuma lafazi wanda yake qudsi ne shine karshen da Allah yake cewa as-siyamu li wa ana ajzibi da fadin sa cewa ya turku kaza 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 min ajli wallahu ta'ala alam dan uwa masu albarka mun ga wannan hadisi yana nuni zuwa ga falalar azumi da kariyar da yake baiwa bawa da kuma yadda Allah subhanahu wataala yake son ayi azumi a cikin riwayar Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan cewa fitinar mutum a cikin iyalansa da dukiyarsa da makwabcinsa jarabawa da Allah zai yi wannan bawa ta wannan tukaffiru hasalatu wassiyamu wassadaqa sallah da azumi da sadaka suna kankare wannan bala'i haka azumi yana daga cikin hanyoyin maganin bala'i Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi da sauran malamai haka daga Sahal radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata kofa ta musamman aljanna ranar alkiyama Allah ka samu a ciki wanda aka ware ta dan masu azumi babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi za a kira a cikin taron alkiyama a ce ina masu azumi sai su tashi su ce ga munan Allah ka samu a cikin su sai a bude musu wannan kofa ta musamman su kadai za su shiga da zaran na karshe a cikin masu azumi ya shige za a maida wannan kofa a rufe babu wanda zai shiga sai su wannan hadisi shi malamin Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sauran malamai a cikin riwayar Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan futihat abwabul janna idan watan azumin ramadan yayi sai a bude kofofin aljanna ma'ana ayyukan aljanna ga sunan kala daban-daban sai kuma Allah ya sa mutane zukatan su san aikin aljanna sai kaga masallati sun cika kaga masu alkhairi sun yawaita kaga ana ta kai kawo akan kokarin bayar da alkhairi bayar da sadaka ciyar da marasa karfi yayin isfari taimako kyaututtuka da sauransu da kamewa da haka sai ayyukan sharri su ragu sannan kuma kamar yadda zamu zo mu ji a wannan hadisin sai a daure shi da mu shine hadisin Abu Hurairah ila yau wanda shi ma al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala shahru ramadana futihat abwabul samai wa ghulqat abwabu jahannama wa sullisat ash-shayatin idan watan ramadana ya shiga sai a bude kofofin sama wato kofofin karba ayyuka kenan sannan sai kuma a rufe kofofin jahannama sannan kuma sai a kama shaydanu gabaɗaya sai a daure su a cikin wani riwaya wata riwaya ila yau daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya miƙe dar laylatul qadri yayi ibada yana mai imanan imani da Allah wa ihtisaban da neman lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai a gafarta masa abin da ya gabata na zinubansa wa man sama ramadana wanda ya azumin watan ramadana imanan wa ihtisaban yana mai imani da Allah da kuma neman lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sai a gafarta masa abinda ya gabata na zinubansa wannan shi ma ɗan uwa masu albarka yana nuni zuwa ga falalar azumi babu shakka akwai hadisi da dama waɗanda suka zo don nuni zuwa ga falalar azumi waɗannan kawai suna zaman wato tsokaci ne ko kuma wakilai ga waɗancan azumi ya yi uwa masu albarka wata ibada ce take da sirri a cikin ta akwai sirri na iyakar son zuciya da kuma karye karfin sha'awa da tsarkake zuciya da dakatar da ita dan ta bi dokar Allah da kuma kiyaye harshe daga sakin baki da zage-zage da cin naman mutane da kuma aukawa cikin mutuncin su da kokarin yada barna da giba tsakankanin su sannan kuma azumi yana katange mutun daga barna da ha'inci da tauye mudu da makirci da aukawa alfasha da cin riba da rashawa da cin dukiyar mutane da barna da nau'o'i daban-daban na wato abin nan yaudara da kuma sanya musulmi ya zama koyaushe yana gaggawa zuwa ga aikin alkhairi tsaye da sallah ba da zakka cika ibadojin sa karatun alqur'ani sallar dare sadaka ziyaran marasa lafiya ziyaran ƴan uwa rage barna a cikin abinci rage israfi da guje ma aikata barna da makamantansu waɗannan dukkanin su da ire-iren su sirrori ne waɗanda suke cikin azumi jama'a wanda da wuya ka same su a wani yanayi wanda ba azumin ba zamu zo insha Allah mu magana akan wasu daga cikin fa'idojin azumi waɗanda ake samu daga cikin sa insha Allah ta'ala a darussa waɗanda za su biyo bayan waɗannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك